Ya ku waɗanda suka yi imani, idan kuka ba wa junanku bashi zuwa wani lokaci sananne, to ku rubuta shi, kuma a samu wani marubuci da zai rubuta a tsakaninku da adalci, kuma marubucin kar ya ƙi rubutawa kamar yanda Allah ya sanar da shi, don haka ya rubuta, kuma shi wanda haƙƙin yake kansa sai ya yi shifta gare shi, kuma ya ji tsoron Allah Ubangijinsa, kuma kada ya tauye wani abu a cikinsa. To idan wanda haƙƙi yake a kansa ya kasance wawa ne ko mai rauni, ko ba shi da ikon ya yi shifta shi da kansa, to sai majibincin lamarinsa ya yi shifta a madadinsa da adalci, kuma ku kafa shaidu biyu a cikin mazajenku, kuma idan ba su kasance mazaje biyu ba, to sai a nemi namiji ɗaya da mata biyu daga shaidun da kuka yarda da su, saboda idan ɗaya daga cikinsu ta manta, sai ɗayar ta tuna mata. Kuma kada shaidun su ƙi zuwa idan an kiraye su, kuma kada ku ƙosa, ku rubuta shi kaɗan ne ko da yawa zuwa cikar wa'adinsa. Abin da aka ambata mukun nan shi ne ya fi zama adalci a wajen Allah, kuma ya fi daidaita shaida, kuma shi ya fi kusata ku yadda ba za ku yi shakka ba, sai dai idan ya kasance ciniki ne hannu da hannu da kuke gudanar da shi tsakaninku, to babu laifi a kanku idan ba ku rubuta shi ba. Kuma ku kafa shaida idan kun yi hulɗa ta ciniki, kuma kada marubuci ya yi cuta, haka shi ma mai shaida kada ya yi cuta. Idan kuwa har kuka aikata haka, to lalle wannan fasikanci ne a gare ku, kuma ku kiyaye dokokin Allah, kuma Allah yana sanar da ku dokokinsa, kuma Allah masanin komai ne.